Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballar sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin mu ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Isra'ila ta ce dakarunta sun shiga tsakiyar birnin Gaza. An yi harbi akan ayarin motocin kungiyar agaji ta Red Cross a Gaza da suke dauke da kayan agaji. Wani bam da ya tashi a wata karamar motar safa a Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya yi sanadin kashi akalla a fararen hula 7.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa a wani zama na musamman Majalisar Dattawan Najeriya ta yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya ta kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Falastini.
Wato abin da muke kallo shine abubuwan da suke faruwa a cikin wannan wuri zai iya rikidewa ya zama yakin duniya na uku wanda dole ya shafi Najeriya.
Jihar Niger Najeriya ta nemi kaso 13 cikin 100 na kudaden da Najeriya ke samu daga tashoshin samar da lantarki da ke jihar.
A sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa dama kana da yanci da zaka iya zuwa kotu a matsayin shugaban gari ko a matsayin gwamna.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkan abubuwan da muke tafa da su sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sani ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a ranar Talata cewa dakarun tsaron Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu a birnin Gaza. Cibiyar ayyukan kungiyar Hamas yayin da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar ke kara tsananta. Gallant ya shaidawa manema labarai cewa muna tsakiyar birnin Gaza. Gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina. Gallant ya kuma tabbatar da cewa idan yaki ya kare, Hamas ko Isra'ila ba za su mulki yankin da ke da Falastinawa miliyan 2,200 ba. An yi wa Gaza ruwan bama ba mai ta sama tun bayan mummunan harin da Hamas ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Tun da farko Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta yi la'akari da dakatar da ayyukan soji na gajeren lokaci don ba da damar kayayyakin agajin jin kai su isa zuwa zirin Gaza ko kuma waɗanda mayakan Hamas ke garkuwa da su su fice. Amma ya kawar da tsagaita buɗe wuta gaba ɗaya a yakin da Isra'ila ta kwashe wata guda tana yi da Hamas. A ɓangare ɗaya kuma kungiyar agaji ta Red Cross da kungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine sun ce an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin kai na asibiti da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Gaza a ranar Talata. Waɗannan ba sharuɗa ne da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashinsu ba, in ji William Schomburg, shugaban reshen tawagar ICRC a Gaza, a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda ya harbi kan ayarin motocin ba. Schomburg ya ce, mun zo nan ne domin kawo taimakon gaggawa ga fararen hula da ke bukata, tabbatar da cewa taimako mai muhimmanci na iya isa cibiyoyin kiwon lafiya. Wajibi ne na shari'a ƙarƙashin dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa. Kungiyar agaji ta ICRC ta ce ayarin motocin da kwan kaya 5 da motocin 2 na ɗauke da kayayyaki zuwa cibiyoyin kiwon lafiya ciki har da asibitin Al-Qudus. Direba ɗaya ya samu rauni sannan manyan motoci 2 sun lalace. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Taliban a Afghanistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramar motar safa a Kabul ya yi sanadin kashi akalla fararen hula 7 tare da jikkata wasu 20. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan, yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammaci ya faru ne a yammacin yankin Dashti Barci, unguwar da musulmi 'yan Shi'a suka fi yawa a babban birnin ƙasar Afghanistan. Kakakin Khalid Zadran ya ce an gudanar da bincike kan harin. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan halin da ake ciki na kare haƙƙin bil'adama a Afghanistan ya yi tar da harin bam ɗin, yana mai cewa wannan shine hari na uku cikin ƙasa da wata guda da ake kaiwa 'yan ƙabila Hazara 'yan Shi'a.
To ina ji makadan Hafizu sake da labarai kafin nan Majalisar Dattawan Najeriya ta mun zama na musamman kan rikicin Isra'ila da Falastinu inda ta neman Majalisar Dinkin Duniya ta dauki matakin gaggawa wajen kawo ƙarshen rikicin kuma wasu shugabannin manyan addinai guda biyu na ƙasar sun goyi bayan wannan kira kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya Amurka Marina Dauda ta aika mana
A karan farko majalisar dattawan Najeriya ta kira da a kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane. Majalisar dattawan ta kuma buƙaci bangaren zattansuwa na gwamnati da su shiga cikin rikicin ta hanyar kiran ƙasashen biyu na Isra'ila da Falastinu da su tsagaita wuta. Hakan ya biyo bayan amincewa da ƙudurin da Sanata Suleiman Kawu Sumaila ya dauki nauyi da shi da wasu sanatoci 28 da suka mara masa baya. Kawu ya tofa albarkacin bakinsa
wato abinda muke kallo shine abubuwan da suke faruwa a cikin wannan wuri zai iya rikidewa ya zama yakin duniya na uku wanda dole ya shafi Najeriya kuma na ganin Najeriya a matsayin ƙasa da ita wannan majalisa tamu ya kamata ita ma a jumuriyarta domin shine matsayin wakilci da muke ciki Najeriya ta goyi bayan samar da abinda zai kawo da gwamnatin zaman lafiya wato ƙasa biyu kowanne ya zama suna da ƙasarsu a daina shiga cikin ƙasar wasu
shi ma ɗaya cikin sanatoci da suka goyi bayan ƙudurin Sanata Iqra Aliyu Bilbis yana mai cewa
na farko dai dukkan mu ƴan adam muke kuma ko ba komi Allah ya halice mu da cewa ya kamata mu kowa ya samu ƴancin kanshi domin shi yayi mu ba wani ɗan adam yayi mu ba kuma irin abubuwan da ke faruwa abin tashin hankali ne wanda kuma duniya ta yi Allah wadai da wannan abin da ke faruwa a ƴan kwanakin nan shi ne mu gani cewa maimako mai shiru mu ma ya kamata mai tsokaci mu nuna irin damuwanmu da abin da ke faruwa da ƴan uwanmu musamman yadda ake kashe-kashen mata da yara haka kawai ba su ji ba sha ba
a bangaren manyan addinan biyu da ake da su a Najeriya musulunci da kiristanci jami'i a majalisar koli ta shari'a Aminu Ino Muhammad ya tsokaci cewa
majalisar dinki duniya tsawon shekaru tunda aka fara wannan rigima sama da shekara 40 ana ta kudure-kudure na abawa Falastinawa ƴancin zaman kansu da su shiga shin kansu a matsayin suna al'umma mai zaman kanta da wannan abin har yanzu bai yi ba wannan muke kira shi a koma ga wannan tsari a ba kowa haƙƙinsa a matsayin sa na dan adam don a samu zaman lafiya
shi ma sakataren kungiyar kan ta arewa ta tsakiya Pastor Samuel AS Doli ya ce yana goyon bayan matakin da majalisar dattawa ta dauka 100%.
Ina ba da goyon baya 100%. Abinda su majalisar dattawa suka zata gaskiya wannan kashe-kashen da ake yi a Gaza bai cancanta ba domin yara ne kanana da mata ake ta kashewa wanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba ba muna goyon bayan cewa abinda Hamas suka ma Isra'ila mai kyau bane amma martanin yana so ya yi yawa to duba Allah su muna roka a bar wannan maganan ta kai ga karshe muna roko majalisar dinkin duniya ta yi ruwa ta yi tsaki a gan karshen wannan rigima mun kungiyoyin addini kuma mu ci gaba da addu'a mu roki Allah ya kawo karshen wannan rigima
alƙaluman majalisar dinkin duniya kan yakin da ya barke a watan Oktoba inda kungiyar Hamas ta kai hari kan Isra'ila na nuni da cewa an lalata wuraren ibada 18 da wuraren zama 22,600 da cibiyoyin kiwon lafiya 19 da cibiyoyin ilimi 90 masana'antu 70 da ofisoshin watsa labarai 49 Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Madina Dauda Hadinsu dukkan tare sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu daga Hafiz Sayar da kashi na biyu na labaran duniya
Adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin kasar Kamar ya karu zuwa 25 inji gwamnati a ranar Talata inda ta dora laifin akan ƴan awaren kasar masu amfani da harshen Ingilishi harin da aka kai da daren ranar Litinin ya faru ne a ƙauyen Ibeka da ke kudu maso yammacin yankin inda aka shafa shekaru 7 ana kazamin fada tsakanin gwamnati da ƴan tawaye hukumomi sun sanar a ranar Litinin cewa sama da mutane 20 ne suka mutu ciki har da mata da ƙananan yara ma'aikatar sadarwa ta ƙasar ta ce an kashe maza 19 da mata 5 da kuma yaro 1 sannan ta zargi wani ƙaramin bangaren 'yan aware mai suna Manyu Unity Warriors ta kai harin Ma'aikatar ta ce ‘yan bindiga sun fara kona gidaje da dama kafin su yi harbi a kusa da unguwar da mutane ke kokarin tserewa. Jiya Talata, sojojin kasar Mali sun faɗa cewa sun kai har-har ta sama kan abin da suka kira da Auna Kidal, wurin da ke zama tangar ‘yan ta’adda, inda shaidu da ‘yan awali suka ce fararen hula da suka haɗa da ƙananan yara sun mutu a harin. Rundunar sojojin ta faɗa wa kafafen sada zumunta cewa har-haren sun lalata wasu manyan motocin dakon kaya da dama na ‘yan ta’adda. A wani sansanin soji da aka kwashe Dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a makon da ya gabata daga wani gari mai muhimmanci a arewacin ƙasar, sojoji sun yi kira ga mutane da kada su amince da farfaganda 'yan ta'adda da ke nufin ɓata sunan Dakarun Mali. Jiya Talata, wata babbar jami'ar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jin kai da ba zai misaltu ba na faruwa a Sudan, inda aka tilasta wa miliyoyin mutane gudun hijira daga mahallansu sakamakon mummunan rikici. Daraktar hulɗar da ƙasashen waje ta UNHCR, Dominic Hoyt, ta ce abin da ta gani shine yanke ƙauna, bukatun jin kai ne da ba za a iya misaltawa ba, da kuma tsoro a idan mutane da yawa. Ta ce wannan yaƙi ne da ya ɓarke ba tare da gargaɗi ba, sannan ya mayar da gidajen 'yan Sudan zuwa makabartu. Haidin ta dawo daga ziyarar mako guda da ta kai jihar White Nile ta Sudan da kuma kan iyaka da wasu yankuna a Sudan ta kudu. Ta ce faɗan yana ƙaruwa sosai da kuma rashin tausayi yayin da duniya ta yi shiru duk da cewa ana keta dokokin ƙasa da ƙasa na jin ƙai ba tare da wani hukunci ba.
Labaran duniya kenan, aka sarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Jihar Nejan Najeriya ta nemi kaso 13% na kuɗaɗen da ta ce Najeriya na samu daga tashoshin samar da lantarki da ke jihar. To ko me ya taso da wannan dambarwa a halin yanzu? Wakilinmu a jihar Neja, Mustapha Nasir Batsar, na ɗauke da wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta ce tana shirin tafiya kotu idan har gwamnatin Najeriya ta ki ba ta kaso 13% na kuɗaɗen da ake samu daga tashoshin samar da hasken lantarki a ƙasar. A yanzu dai wannan na nuna cewa wata alama ce da ke nuna jihar Nejan na son bin sahun jihohin da ke samar da albarkatun mai. A kudancin Najeriya da ke samun wata kulawa ta musamman daga gwamnatin Najeriya. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce daga kasar ta ne aka ɗebi yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja, amma kuma ba ta amfana da wannan. Sannan kuma ga tashoshi na samar da hasken lantarki har guda hudu, wato Shiroro, Jaba, Kayinji, ga kuma yanzu ana dab da kammala tashar samar da hasken lantarki a Zungeru. A lokacin da ya karbi bakuncin shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya, Alhaji Tijjani Aliyu, gwamnan jihar Nejan Alhaji Umar Muhammad Bago ya ce al'ummar jihar Nejan na shan bakar wahala kusan a duk shekara ba tare da samun wata kulawa ta musamman ba daga gwamnatin kasar. Alhaji Ibrahim Bolagi shine sakataren yaɗa labarai na gwamnan jihar Nejan, ya yi ƙarin haske da cewa yanzu fa kan mage ya waye.
Ya kamata Niger State ya amfana da abun da ake karɓa mana duka. Gashi nan da kika samu da za a tsare Federal Capital ba wani abu da muka amfana. Gashi nan dam guda fudu har yanzu ba abun da muka amfana.
To kana nufin dama tun can farko babu wani abu da aka yi ma jihar Neja akan wayannan abubuwa?
Ba abun da aka yi, kuma gwamna ya ce yanzu mun riga mun tashi barci, gaskiya ba zai yadda ba.
Masanin kundin tsarin mulkin Najeriya lauya Bai Nasara Kogo Umar ya ce duk da cewa gwamnan jihar Nejan na da damar bin haƙƙinsa, amma kuma kamata ya yi gwamnonin da lamarin ya shafa su haɗa kai.
Najeriya ƙasa ce wadda take da jaliya, wadda take kuma an yi ƙoƙari an ce a tabbatar da daidai da sashe na 15 sakin sashe na 1. Amma sai ya kasance an riga ana yin wani tsari ne na 'yan bowa da 'yan mowa Najeriya. An ƙirƙiro ma wasu hukumomi na masu ƙasashen da suke da ko kuma jihohi da ke da arzikin man fetur. Aka yi masu hukuma ta daban, a ƙarƙashin nan ne suke da kashi 13 na ma'adanin man fetur da aka tsotso daga cikin kasar.
Na'am, amma yanzu yayi barazanan tafiya kotu, kana ga zai samu galaba?
A sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa dama, kana da yanci da zaka iya zuwa kotu a matsayin shugaban gari ko a matsayin gwamna.
Madatsun da ke samar da lantarkin dai sun shafi jihohin Kebbi, Kwara, Niger da kuma jihar Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12:16 na dare. Yanzu kuma sai baki bayyanka wuya.
Hukumar zaben Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na ƙasar. Har yanzu tsugune ba ta kare ba kan dambarwar siyasa tsakanin gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara da wanda ya gada Nyesom Wike. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar din nan mai zuwa ne za a gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na Najeriya. Daga cikin jihohi 6 da zaben gwamnan su baya tare da sauran na gama garin kasar baki daya. Jihohin uku kuwa su ne na Imo da Bayelsa da kuma Kogi. Wannan ne kuma karon farko da hukumar zaben Najeriya ta INEC za ta gudanar da zaben gwamnoni uku daga yankunan siyasa daban-daban na kasar a lokaci daya. Inda ake sa ran masu kada ƙuri'a sama da miliyan 5.4 su ne za su fita rumfunan zaɓe 649 da ke ƙananan hukumomin mulki 56 na jihohin uku domin zaɓen gwamnonin da za su ja ragamar mulkin jihohin nasu daban-daban. A jihar Kogi da ke arewa ta tsakiya, 'yan takara 18 ne za su fafata a zaɓen na gwamna da suka hada da Usman Ahmed Ododo na jam'iyyar APC da Sanata Dino Malaye na jam'iyyar PDP da kuma Leke Abejide na jam'iyyar ADC. A jihar Imo da ke kudu maso gabas, gwamnan jihar Hope Ozodinma na jam'iyyar APC na neman tazarci a wa'adin mulki na biyu, inda zai fafata da Samuel Anyawu na jam'iyyar PDP da kuma dan takarar Labour Party a Tani Neji Akinu. Sai kuma jihar Bayelsa da ke kudu maso kudancin Najeriya, inda hukumar zaɓe ta INEC ta bayyana 'yan takara 16 da za su fafata a zaɓen na gwamna. Manya daga cikin su su ne gwamna mai ci Duye Diri na jam'iyyar PDP da ke neman tazarci, da tsohon minista albarkatun man Petro Tinipre Silva na jam'iyyar APC da kuma Odemofa Eradiri na jam'iyyar Labour. Tuni dai da hukumar zaɓen ta INEC ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaɓukan a ranar Asabar mai zuwa, inda har shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya ziyarci jihohin domin tabbatar da kammala shirye-shirye. Wakilin mu Lamido Abubakar ya tattauna da shi domin jin halin da ake ciki dangane da shirye-shiryen gudanar da zaben.
Mun je jihar Bayelsa ziyara aiki, mun kuma zo nan jihar Imo. Abin da ya kai mu Bayelsa shi ya kawo mu Imo. Shirye-shirye dai sun kankama, ban iya cewa ma kusan duk mun kammala shirye-shiryen zabe, amma ya kamata mu zo mu ga yanda shirye-shiryen suke gudana a zahiri a jihohin da za a yi zaben. Shi yasa muka zo yau mun yi mitin da jami'an tsaro, gobe Allah kai ma za mu mitin da ma'aikatanmu na hukumar zabe, sannan kuma za mu kai ziyara wasu ƙananan hukumomi mu ga shirye-shiryen da ake a ƙananan hukumomi saboda zabe mai zuwa. Zabe da ya karato ƙarshen mako mai zuwa za a yi dukkan jihohin guda uku. So mun shirya mu zabe a matsayin hukumar zabe, sannan kuma yi magana da jami'an tsaro su ma sun ba mu tabbacin sun shirya, saboda mu muna da iyaka na ayyukan da muke yi a matsayin hukumar zabe, su kuma jami'an tsaro suna da nasu ayyukan da suke yayi na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da zamu gabatar zabe mai inganci. Dukan mu kuma mun amince akan cewa zamu hada kai a gabatar da zabe mai inganci. Hukumar zabe ba jam'iyyar siyasa bace. Bamu da dan takara a wannan zabe. Hakki ne na mutanen jihohin da za a yi zabe ciki har da jihar Imo su zabi duk dan takaran da suke so ya zama musu gwamna. Mu kuma hakkin mu shine mu kare kuri'un da jama'a suka kada. Tabbacin zamu ba da al'ummar Najeriya da ke jihar Imo kenan. Wannan da su zabe ran asabar mai zuwa.
Ran kadi babban batun tsaro kamar jihohin nan guda biyu musamman na Bayelsa da Imo kuna samun kalubale a zabukan da suka gabata. Kun gamsu da duka matakai da aka dauka na tsaro a takaice.
Ai saboda ma kokarin da muke mu tabbatar cewa an yi zabe mai inganci shi yasa muka yi mitin da jami'an tsaro. Babban abin da samu kai wannan taron kenan. Na yarda da bayanin da kai cewa an samu matsaloli baya game da irin abubuwan da suka taso na rikitan tsaro. Shi yasa ma zaben da ake a waɗannan jihohin guda uku ya sha bamban da sauran zabukan gwamnoni da ake a sauran sassan Najeriya. Kaga suna su ai ba a yi su da babban zabe na ƙasa ba. Mu dai a matsayin kuma zabe muna iya kokarin mu tabbatar cewa an dauki waɗannan matakan. Sannan kuma samu tabbaci daga jami'an tsaro na tabbatar na samar da tsaro da zaman lafiya da za a yi zabe mai inganci.
To da ƙarshe ranka da maganar na'ura nan ta biyu ba za ka yi aiki da ita a baya. Kamar akwai wani tsari da kuka fito da shi kila na saka sakamakon zaben baya an tattara shi a nan gaba don a baya an samu cece kuce game da hukumar zabe ta ƙasa dangane da wannan matsala.
To babu cece kuce. Na farko za mu yi amfani na'ura mai kwakwalwa wajen tantance masu kada kuri'a a rumfunan zabe dai kenan. Na biyu kuma sakamakon zabe a rumfunan zabe da mu tashi a matattaran bayanai na sakamakon zabe daga dukkan mazabu na jihohin na uku da za a yi. Kamar yadda muka wannan zabe a jihar Ekiti da jihar Osun da kuma babban zabe da gabata haka za mu yi. Tabbacin da son bare yan Najeriya kenan.
To sai dai hankali ya fi karkata kan zaben jihohin Imo da Bayelsa. Inda ake samun rahotannin tashe-tashen hankula da kalubalen tsaro kama daga ayyukan 'yan kungiyar IFOP mai rajin ɓallewa domin kafa ƙasar Biafra da kuma sauran hare-haren 'yan tada ƙayar baya a yankin. Wakilin mu Lamiɗo Abubakar ya bayyana mana halin da ake ciki a waɗannan jihohin.
Hali Murtala, hali da ake ciki a yanzu dangane da shirye-shirye ta zaɓuɓɓukan gwamnoni a jihohin Imo da Bayelsa wanda zai gudana ranar Asabar mai zuwa. Zuwa yanzu dai 'yan takara na ci gaba da yaƙin neman zaɓe, sai dai batun tsaro shi ne ya mamaye batun na yaƙin neman zaɓe, inda bayanai na nuna cewa ana samun tashin-tashina musamman har-hare na 'yan bindiga. Ko a baya-bayan nan sai da aka kai hari ga shi wato ɗan takarar gwamna na jam'iyyar Labour wanda aka jikata mutane da dama. Sannan yanzu maganar da ake a yanzu ita ce kamar 'ya'yan jam'iyyu daban-daban da kuma kungiyoyin sa kai na duniya da ma na Najeriya shi suna ta magana kan batun sahihancin tsaro yayin gudanar da zaben na gwamna. Yanzu jihar Imo ina tabbatar maka da cewa an zuba jami'an tsaro kama daga na soji da 'yan sanda da civil defense da sauran jami'an tsaro masu farin kaya, saboda ita jihar Imo din ta yi kaurin suna wajen tashe-tashen hankula musamman yankin Olu wanda ya hada kananan hukumomi da dama a jihar ta Imo. A nan ne aka fi samun tashe-tashen hankula. 'Yan jihar dai suna nuna kamar fargaba yayin fitowa zaben sakamakon abinda ka iya biyowa baya.
Idan masu saurare ba su manta ba, a makon jiya mun kawo muku bayani akan takaddamar siyasa wadda ta barke tsakanin gwamnan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya Siminalayi Fubara da kuma wanda ya gada Nyesom Wike wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya Abuja. Sabon gwamnan da yana zargin tsohon gwamnan Wike da ci gaba da yin kaka gida da babakere kan al'amura da ma kadarori da mulkin jihar tare da kin sakar masa mara domin shugabanci a matsayinsa na gwamna. To duk da yake dai mu haka to muku wasu rahotanni da ke cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sabaki tare da shiga tsakani domin sasanta wutar rikicin. Da alama har yanzu akwai rina a Kaba kamar yadda wakilin mu a yankin Lamiɗo Abubakar ya bayyana a wata tattaunawa da muka yi da shi.
za a iya cewa wannan rigima bata kare ba, domin shi gwamnan jihar ta Rivers Seminilai Fubara yana neman zama da kafafunsa a jihar ta Rivers, inda duk wasu madakun iko na baya-bayan nan da aka sauya yana so su zama mallakar sa da kuma mika mukamai ga yaransa. Bangaren sarakunan gargajiya a jihar ta Rivers da ma wasu masu fada aji, musamman dattawa da suka gudanar da taro a baya-bayan nan na lalabo mafita, suna mubai'a ne da nuna goyon baya da shi tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yansan Muke. Haka kuma bangaren matasa daban-daban a jihar ta Rivers suna nuna goyon baya ne ga shi gwamnan da ke kan gado a yanzu. A baya ma an ruwaito shi gwamnan Yansan Muke na cewa duk da sa baki da aka samu tsakanin shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu na sulhunta tsakaninsu, ruwaito shi Muken yana cewa ba zai haƙura ba bisa la'akari da shekaru da ya kafa siyasa a jihar Rivers, kuma yanzu a zo a ce a yi bashi, ya ce sai ya ga abinda ya turewa buzu naɗi.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida na mutan Sanyin na. Kafin mu sallama ga labarai, amma wannan karin a takaice.
Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a ranar Talata cewa dakarun tsaron Isra'ila na ci gaba da gudanar da aikinsu a birnin Gaza, kibiyar aikin kungiyar Hamas, yayin da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar ke ƙara tsananta. Gallant ya shaidawa manema labarai cewa muna tsakiyar birnin Gaza, Gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina. Kungiyar agaji ta Red Cross da kungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine sun ce an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin kai na asibiti da ke kan hanyarsu ta zuwa birnin Gaza a ranar Talata. Waɗannan ba sharuɗa ne da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashinsu ba, in ji William Schomburg, shugaban reshen tawagar ICRC a Gaza, a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda ya yi harbin kan ayarin motocin ba. Jami'an Taliban a Afghanistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramin motar safa a Kabul ya yi sanadin kashe aƙalla fararen hula 7 tare da jikkata wasu 20. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan, yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammacin ya faru ne a yammacin yankin Dashti Barci, unguwar da musulmi 'yan Shi'a suka fi yawa a babban birnin ƙasar Afghanistan. Adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin ƙasar kamar ya ƙaru zuwa 25, in ji gwamnati a ranar Talata.
To madalla, masu raro baki ɗaya abinda ya sabo ke nan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, sashen Hausa na miƙa saƙon murna da fatan alkhairi ga mai sauraron mu ne da kullum, Ango Muhammad Usman Amar da amaryarsa Rabi'atu Sa'idi Ibrahim, waɗanda za a ɗora aurensu ranar Asabar ɗin nan mai zuwa da ƙarfe 2 na rana a dubban Tukwatas filin makaranta a garin Haɗeja a jihar Jigawa. To sai mu ce, Ubangiji Allah sa a yi lafiya ya kuma ba su zuriya ɗaya ba. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni tare da haɗa shirin, har ma da injiniyanmu na yau Mr. Charleston, Nisar Fil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hanzi. Assalamu alaikum.
a sick.